sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai ziyarci Qatar da Jamus mako mai zuwa don tattauna da muhimman ƙawayen Amurka akan halin da ake ciki a Afghanistan. Blinken ya faɗa manema labarai jiya Juma'a a ma'aikatar harkokin wajen Amurka cewa zai tafi gobe Lahadi, kuma ya yi godiya mai yawa ga Qatar, babbar madogara ga babban jirgin saman Amurka da ya tashi daga Kabul, kuma wurin farko na sauka ga dabban 'yan gudun hijirar Afghanistan. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ya ce daga nan zai nufi sansanin sojojin saman Amurka na Ramstein da ke Jamus don godewa sojojin Amurka da ganawa da 'yan gudun hijirar Afghanistan. Har ila yau, Blinken ya ce zai jagoranci wani taron ministoci na ƙasashe 20 Afghanistan tare da ministan harkokin wajen Jamus Heiko Maas. Ya ce ƙasashen 20 dukkaninsu suna da ruwa da tsaki wajen taimakawa wajen tsugunar da 'yan Afghanistan da kuma riƙon 'yan Taliban kan alƙawarin da suka ɗauka. An sako wani komandan runduna ta musamman a Mali jiya Juma'a, bayan da wasu fusatattun jami'an 'yan sanda suka nufi gidan yarin inda aka tsare shi bisa zargin amfani da muggan makamai don murƙushe mummunan zanga-zanga a bara. An tsare shugaban sashen yaƙi da ta'addanci na 'yan sanda Omar Samaki a jihar Sahel kan rikicin da ya ɓarke tsakanin jami'an tsaro da masu adawa da tsohon shugaban ƙasa Ibrahim Boubacar Keita. Zanga-zangan injinin Keita ta girgiza ƙasar Mali a bara, inda daga ƙarshe ta kai ga kifar da shugaban a juyin mulkin soji. Ɗaya daga cikin irin wannan zanga-zanga a ranar 10 ga watan Yulin shekarar 2020 ta haifar da arangama na kwanaki da dama da jami'an tsaro. 'Yan adawar siyasar Mali sun ce a lokacin an kashe mutane 23 a lokacin tashin hankalin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton cewa an kashe masu zanga-zanga 14 ciki har da yara 2. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar Baitul Malam Amurka ta faɗa jiya Juma'a cewa Amurka ta akabawa wasu jami'an liƙen asirin ƙasar Iran guda 4 da laifukan yunkurin yin garkuwa da wani ɗan jarida ɗan Amurka kuma mai fafutukar kare haƙƙin ɗan adam. Takunkumin na zuwa ne bayan masu gabatar da ƙara na Amurka a watan Yuli sun tuhumi mutanen 4 da yunkurin yin garkuwa da ɗan jarida da ke zaune a New York wanda ke sukar Tehran. Wanda a baya kamfanin dillancin labarai na Reuters ya tabbatar da cewa ɗan jaridar ɗan asalin Iran kuma ba Amurka Masi Al-Najad. Iran ta kira wannan zargi da cewa ba shi da tushe. Andrea Gaki, shugabar ofishin kula da kadarori na ƙasashen waje, ta ce makircin garkuwa da mutane na gwamnatin Iran wani misali ne na ci gaba da ƙoƙarin rufe bakin mutane a duk inda suke. Takunkumin ya toshe dukkan kadarorin mutanen Iran guda 4 a cikin Amurka ko da suke a ikon Amurka, kuma ya hana duk wani ba Amurka mu'amala da su. Sauran waɗanda ba Amurka ba da ke gudanar da wasu mu'amaloli tare da mutanen 4 su ma ana iya sanya musu takunkumin Amurka, inji sashen. Jiya Juma'a, shugaban Amurka Joe Biden ya ziyarci jihar Louisiana don tantance irin ɓarnar da mahaukacin guguwar Ida ta yi a kudancin jihar kafin ta nufi arewacin ƙasar tare da yin ɓarna. A birnin La Palais, jami'an yankin sun yi wa shugaban bayani game da guguwar da ta bar mutane kusan miliyan 1 babu wutar lantarki, yayin da wasu 600,000 suka rasa ruwa. Na alƙawarin za mu dawo da ku, in ji Biden a farkon taron manema labarai wanda ya haɗa da gwamnan Louisiana Jambel Edwards.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu tare mai jihar Zamfara, inda gwamnatin jihar ta ɗabbaka wasu tsoraran dokoki domin shawo kan aika-aikar 'yan bindiga daɗi da masu satar mutane da neman kuɗin fansa. Toma Dalla. Gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Matawallan Maradun ya ɗabbaka wasu tsoraran dokoki da nufin shawo kan matsalar tsaro da ke ci gaba da addabar jihar ta Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya. A cikin jawabin da ya gabatar wa al'ummar jihar, gwamna Matawallan Maradun ya bayyana dokokin kamar haka.
A yau ina wannan bayani a matsayina na gwamnan jihar Zamfara domin ababen da ke faruwa na rashin tsaro a wannan jihar tamu ta Zamfara. Dole mu ɗauki matakai wanda mun kaga sun dace. Daga yau babu wata kasuwa wadda za ta ci a cikin jihar Zamfara. Mun ba da umarni ga jami'an tsaro cewa duk kasuwar da ta ci ko aka buɗa, duk wanda aka kama za a mai hukunci na ɗan ta'adda. Bayan wannan kuma babu wata mota wadda za ta je gidan mai tashaman da wuce 10,000. Ƙananan motoci irin su golf, domin akwai golf inda za ta shan mai ana mata ƙari na tanki. Duk gidan man da aka kama yana sayar da irin golf mai da ya wuce 10,000 za a rufe wannan gidan mai, kuma za a yi masu tara ko gwamnati ta karbe shi ko ta rusa wannan gidan mai. Bayan wannan kuma mun kashe daga yau ta yi a ɗauka ice a cikin daji ko katako. Babu motar da za ta ɗauko ice ko katako. Duk motar da aka kama ta je ɗauka ice ko katako, jami'an tsaro su kama ta. Idan mutanen gari suka ga motar ko da ta bi ta hanyar sata, to mutanen gari su kama wannan mota, kuma a hannun ta ma jami'an tsaro wannan mota, kuma mai wannan mota ya rasa ta. Babu wata motar da za ta shigo daji ko ta ɗauko ice ta kai daji ko abinci ta kai daji ko ta ɗauko katako daga daji ta shigo gari ko ta fita gari. Babu ta, har dai masu kanta. Babu wata mota da za ta koma ɗauka shanu daga yanzu a cikin jihar Zamfara. Babu sanda za a fita, babu sanda za a shigo da shi. Duk shanuwar da aka kama za ta fita ko za a shigo da ita a kama ta. Mun ɗauki cewa ta sata ce domin sun ƙi bin umarnin gwamnati. Wannan doka duk ɗan jihar Zamfara ya kiyaye. Idan ya gani ku ne idon al'umma, kada ku ce gwamnati ta kasa yin dokan mataki, kuma kuna da rawar da za ku taka. Idan kun ga an kauce mu wannan doka, ku faɗa ma al'umma. In kun ga za a shigo da shanu ko za a fita da su, to ku faɗa ma jami'an tsaro. Daga yau mun sa dokar cewa duk ƙaramar hukumar mulki babu babur ɗin da zai tafiya iyaka daga 6 zuwa 6. Daga ƙarshe 6 na yamma duk babur ɗin da aka kama to na ɗan ta'adda ne. Sannan daga yau babu wani babur da zai ɗauki mutum uku. Idan aka gani a tarbe shi. Idan suka gudu ko suna son su gudu, to miyagu ne jami'an tsaro su harbe su. Bayan wannan kuma akwai baburan da idan jami'an tsaro sun gansu kamar ma'aikacin lafiya, ma'aikacin jarida da ma'aikatan tsaro za su iya amfani da babur. Sai kuma maganar mashin a cikin garin Gusau za a yi aiki daga ƙarfe 6 na safe har zuwa ƙarfe 8. Ƙananan hukumomi ne daga ƙarfe 6 na safe zuwa ƙarfe 6 na yamma. Sannan agwagwa da buje shi ma haka, da agwagwa da buje da mashin duk aikin su guda. Sau haka su ma doka guda ce da su da babura ya agwagwa da buje. Sannan shi ma ɗan agwagwa da buje duk wanda ke sa labule, idan an gani a buɗe shi, kuma in bai buɗe shi ba a karɓe wannan agwagwa da buje. Babu wani agwagwa da buje da zai lullube shi ko ya mai tinted ko ya sa mai labule. Jami'an tsaro in sun ga wannan shi ma su kama shi, domin shi ma mugu ne. Akwai magana shigowa cikin gari da giya da kuma kwayoyi. Za a yi task force wanda za a kula, za a diba duk inda gidan giya yake a jihar Zamfara da wurin sai da kwayoyi za a kama su. Don haka masu sai da giya ko sai da kwayoyi daga yau su rufe waɗannan wajeje, domin za a yi task force na ma'aikatan lafiya da jami'an tsaro. Da
mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. wanda a yau za mu tare mai jihar Zamfara, inda gwamnatin jihar ta ɗabbaka wasu tsoralan dokoki domin shawo kan aika-aikar 'yan bindiga daɗi da masu satar mutane da neman kuɗin fansa. Toma Dalla. Gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Matawallan Maradun ya ɗabbaka wasu tsoralan dokoki da nufin shawo kan matsalar tsaro da ke ci gaba da addabar jihar ta Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya. A cikin jawabin da ya gabatar wa al'ummar jihar, gwamna Matawallan Maradun ya bayyana dokokin kamar haka. Gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Matawallan Maradun:
za su bi kemis-kemis su ga magungunan da suke saidawa, sannan kuma a duk inda aka ana saida giya to dole a kama wannan wuri, saboda ita ce ake sayarwa ana sa 'yan ta'adda suna yin maye suna kashe al'umma. Sai gidajen mai, babu wani mai wanda za a sayarwa ga jarka daga yau. Duk man da za a saya sai dai mota ta sha mai, babu magana sai da mai a jarka. Duk gidan man da ya sai da mai a jarka to za a rufe wannan gidan mai, kuma abinda doka ta tanada za a yi mashi. Saboda haka ɗan bumburutu daga yau babu wani wurin mai da za a saya na bumburutu. Za mu sa jami'ai na sirri a kowane gidan mai waɗanda za su rinka kula da waɗanda ke shan mai. Idan mai mashin ya zo so biyu ko so uku za a kama, in dai ya zo so ɗaya ya dawo na biyu to mun ba da umarni a kama shi, ko mun ba da umarni a mai hukunci na shi ma ɗan ta'adda ne domin yana tare da ta'addanci. Za mu yi kwamiti kala uku, za mu yi na jiha, sannan za mu yi na ƙananan hukumomi, sannan za a yi kuma wanda zai kula da duka waɗanga kwamiti, wato Committee of Enforcement. Wannan doka mun bada ta ga jami'an tsaro, kuma za su fara amfani da ita daga yau. Muna son duk wani haɗin kai da ya kamata a ba kwamitocin da za mu saka da jami'an tsaro, to al'umma ku bada. Sannan magana na Infoma, idan 'yan ƙasa sun san da ga ɗan Infoma a cikin gida ko a wani gari, to kada su ce mai komi, a faɗa ma jami'an tsaro. Dama akwai doka wadda tattaunawa cewa duk aka kama Infoma ko mai kashe mutane shi ma a kashe shi. Saboda haka su ma za mu har musu a kan waɗannan abubuwa da suke yi na ba da bayanai na sirri ga 'yan ta'adda, ana ɗaukan mutane ana halakar da su, ana karɓar kuɗin hamsa. To daga yau duk wanda ya san inda Infoma yake ya faɗa mu wannan kwamiti da za mu sakawa, daɗa in kana jin tsoro ka rubuta takarda ka aika cewa ga Infoma. Za a ba da lambobin wayoyi wanda in ka san Infoma a unguwarku ko a garinku ko a ƙauyenku, to za ka kira ka faɗi sunan wannan Infoma. Amma ka ji tsoron Allah wanda za ka faɗi, kar ka je kai mai ƙage. Ka sani duk matakin da aka ɗauka a kan shi, in ƙarya kai mashi Allah zai maka hisabi gobe lahira. Saboda duk bayanin da za ka badawa ka tabbatar da ka bada bayani na ƙwarai, bayani na gaskiya, bayani sahihi. Sannan kuma idan mutum ya kirawo lamba, za a tambaye daga wani gari yake. In ya faɗi garinsu, sannan an samu lambar shi da gidansu, to idan aka bincike labarin da ya bada na ƙarya, to shi ma Infoma ne. Don haka hukuncin da an kawa Infoma shi ma za a mai wannan hukunci. Sai motoci masu ɗauka abinci, duk motar da aka kama da abinci a bincike ina zai je. Idan zai je daji ne, mun ba da umarni a kwace wannan motar da abincin ya zama na marayu, a ba gidan marayu wannan abinci. Motar ma za a saida ta a ba gidan marayu domin a ci da marayu. Saboda haka wannan doka dole mutane su bita, idan ba su bita ba mu kuma za mu ɗauki matakin da mun ka ayyana za mu ɗauka, domin shi ne dole gare mu a matsayin muna gwamnati. Wannan matakai gwamnati ta ɗauke su ne domin mu tabbatar da an samu tsaro, mun kare rayuwar al'umma, kuma da Allah subhanahu wataala ya aza mana wannan nauyi na kare al'umma da dukiyoyinsu. Wannan mataki dole ne gwamnati ta ɗauke shi.
To ko mai Zamfarawa ke cewa kan wannan jawabi na gwamna Batawalle? Ibrahim Ahmad Janyau ɗaya ne daga cikin masu gwagwarmaya domin tabbatar da zaman lafiya a jihar Zamfara, ga kuma ra'ayinsa dangane da jawabin gwamnan.
Naji bayanan mai girma gwamna game da waɗannan abubuwan. Kai yanzu matsayin ba wai cikin ƙauyuka ba, a cikin babban birnin jiha, cikin gamman headquarters ma sai a zo a yi awon gaba da kai, a tahi da kai gaban mutane, gaban kowa. Kuma game da maganar da mai girma gwamna ya yi na insecurity na improvement, al'amari ne wanda yake da wahala yanzu, saboda mutane sun mayar da wannan al'amari wurin samun kuɗinsu. Sai dai abin da mai girma gwamna muke tunanin ya yi kuma ya diba game da ruhe kasuwanni da kuma cewa duk motar da aka gani a kama da me da abun nan dole ne a kawo committee a kuma a sa su security da su yi la'akari ga wasu abubuwa saboda idan kan lura kasuwannin da ake ci idan wani bai tai kasuwa ba wallahi bai iya sayan bai iya cin abinci ko ciyar da iyalansa sannan kuma yau in an ruhe kasuwa wanda a dan kasuwa an ce bai cin kasuwan mako mako duk yadda mun ka san yankunan mu suke wasu sun yi rilayin da kasuwan mako mako akwai kasuwanni at least cikin kwana bakwai na sati wani zai je so hudu ya sayar da goro wani ya sayar da kayan abinci wani gishiri wani manja wani gasunan al'amari ne wanda gwamnati ya kara dibawa akan waɗannan matakai in wani mataki za a diba don a sassauta ma al'umma a sassauta musu bisa bayanin da nake ma yanzu haka daga wannan bayanin da mai girma gwamnati ya yi buhun gawayi abun da yake naira 1,200 amma yau ya waye gari safiyar yau ya zama naira 3,400 saboda kawai gwamnati girma gwamnati yayi bayani akan cewa ba a kawo katako ba yi tabbas sun dauki aniya kuma sun dauki niyyar kowa abun da yake fata gwamnati ta azzara ta sa matakan da za su kawo abu kawo sauki amma kuma idan aka dibe al'amarin yau da kullum na al'umma ga talauci ga yunwa ga rashin aikin yi wanda yake da aikin yi ko yake da dan sana'ar a hannunsa ya kasance an hana shi zuwa kasuwa al'amari ne wanda gwamnati da kuma mai girma gwamna ya kamata ya diba mun san kokarin da yake ta yi akan lamurran nan da ake ta faruwa a jihar Zamfara babu man da yau mu ma da ordinary ba mulkin al'umma muke ba abun yana cikin abun da yake ta muna da hankali yau a waye gari kullun sai an yi kisa Zamfara in an kashe mutum 50 Zamfara shine ba ai kisa ba a rana amma ya kara dibawa akwai wata kisa mai zuwa ta yunwa wanda al'umma suke ciki duk da mun san kokarin da suke yi amma dai su kara dibawa
masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abbo wanda ya daidaita mana sauti Hassan Maina kaina ke sallama da ku ba kasance lafiya
a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
masu sauraron gidan radio murya Amurka barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin da dan gari shirin da ke zagayawa lungu da sako dan zakulo garuruwa masu tarihi sunana Abdulrahman Kabirjani dauke da shirin ya cikin shirin muna garin kwami na karamar hukumar Batagarawa kuma muna tare da dattijo Malam Ahmad Lema don jin tarihin wannan gari na kwami
shi kwami wata unguwa ce ta Fulani kamar kilomita 1 arewa maso yamma daga garin Batagarawa a yau ta hada da wani yanki Rubu da Tsauni da Agama da kwalejin ilimi ta tarayya ta Katsina wato FCE da kuma gidajen masu saukin kudi wato Batagarawa Locus da Katsina Polytechnic duk yanki ne na kwami kwami ta kasu kashi uku bayan wanda ya kafa ta ya rasu akwai kwami Nini wadda ke cikin kwami Karama wadda nan ne shi ainihin wanda ya kawo kwamin ya zauna shi sunan shi Ahmadu ya zo da matarsa da kuma tawargarsa anan Abdulmin ne wanda ya kawata ya zauna da iyalansa kwamin ta kasance neman ilimi da addinin musulunci aka ba shi muhimmanci daga bayan nan da ilimin zamani ya zo kuma sunan gobe sosai da sosai da aka samu fitattun masu ilimin zamani da ake ta kama da su a fadin karamakon Batagarawa akwai kwami kuma guda wadda ke kwamin Abba wadda aka fi sani da yan kuma mutanen nan yan kuma sun kasance malamai ne kuma suna kiwo suna noma kuma Abbai sun mallaka da shanu waɗannan mutane daga bisani sai Abdullahi Abba ya tashi daga nan ya koma ya kafa wani kauye a Rubu gashi nan gab da FCE Katsina ainihin ma'anar karma ita kanta ta komi kalmar komi to asalin ana nufin wato komi wato lokacin da wannan kalmar duk wanda aka danganta da shi ana nufin yana da wadatar komi bakin gwargwado arziki irin na da a nan gida mun samu tarihin cewa a dalilin kwama ta kasar Sokoto wadda yake tana kusa da wani gari a kishin Rara a cikin karamar hukumar Raba inda sadda wani fito to daga nan shi wannan Ahmadu ya taso farak sai ya samu wurin kuma suna kwami
kwami waɗanda irin mutane a wannan gari na kwami ko kuma su kwama suka yi mu'amala da su
kuma sun yi mu'amala da mutane da dama daga cikinsu akwai Hambalawa da ƴan dakawa da Zorawa da mutanen Agama Hambalawa ne sanannu ne su ne mutanen unguwar Kali a halin yanzu lokacin da shi shugaban na kwami Ahmad zai taho da tawagarsa ya buƙaci wani wanda ke cewa Muhammad Gigama wanda yake shine asalin mutanen Gwarkali ya buƙace shi da su taho tare saboda a lokacin akan samu mahara da mayaka masu kamen bayi suka lube shi da farko ya ƙi biyo su to amma ya amince suka taho tare kuma lokacin suna tafiya cikin dare dalili kuwa saboda kada ku hamu da mayaka su yaƙe ku to kuma dole an tsaya da maharba to kuma shi wannan Muhammad Gigaman gaskiya shahararren mutum ne saboda haka suka taho suka sauka da suka zo su cikin katsana ba shi Ahmadu ya zanna kwami shi kuma Muhammad Gigama ya zanna makurdi kata nan da kawo in kayan dan dagoro da kawo shi shabala kawai yana nan kuma kabarin sa yana nan shi wanda Muhammad Gigama din sun taho tare sun zauna shi ma malami ne yayi ta karance karantar da mutane nan wajen gewen din su abukur da sauran kauyuka da ke nan wajejan shi kuma Ahmadu sai ya zauna anan kwami
nam wannan gari na kwami da mutanen shi menene suka shahara akan shi
to mutanen kwami gaskiyar magana sun shahara akan ilimin addinin musulunci saboda ma can malamai ne sun taso suna ta yada addini saboda sun shahara kware da gaskiya wajen karantar da addini da kuma musamman limanci anan a garin Batagarawa za mu ga cewa tunda aka ga garin Batagarawa su suka fara limanci a Batagarawa da farko akwai wanda ya fara limanci a Batagarawa Abdulmumin Nini dan Umar Kaki kasan Ahmadu shi ne Muhammadu ya Umar Kaki to Umar Kaki wadanda ya da yafa Abdulmumin shine ya fara yin limanci a Batagarawa amma a lokacin da yake ba sallar Juma'a irin abin yawanci kusa da ga ba musallatan Juma'a saboda wurin kawai mutane yan kadan ne yawanci sai an je irin manyan biranen su kadan saboda haka a jerin limamin da aka samu cewa dan mutan shahararru ne Abdulmumin shi ya fara yin limanci a Batagarawa daga nan sai wani su dan dotan cafe to shi wanda ana cewa dan cewa dan uwansu ne ya taso daga can wajen garin da suke ya je cafe ya zauna sannan daga baya zo garo dange shi anan ya zauna to yayi limanci saboda haka kaga sun shahara kenan wajen idan aka fara limanci a Batagara su ke limanci
nam wadannan abubuwa ne na tarihi wannan gari na kwami yake da shi
abubuwan tarihi da garin kwami yake da shi babban dai abin da yafi nuna da tarihin kwami a lokacin shi ne wannan giginya da addu'ar da ga maka wanda suke amma sun mutu ba da daddewa ba wanda ke gudun mun san su saboda ainihin nan ne inda Ahmadu yake kabarin shi yana nan to kuma akwai itatuwa yanzu akwai kukoki guda biyar waɗanda lallan ce tun daɗe kware daga sai da kaje wurin zaka gani kasan ada din da gari yake koko zaka ci ana samun itatuwa musamman irin kukoki to akwai kukoki suna nan har yanzu in mutum yana so ya je zai gani akwai kuma wani katon durmi wanda da an ce an yi to kofar kwaya ana hange saboda tsananin girman su da tsawon sa wanda annan suke kafa majalisa na karatu naki karatu kan durmi to shi ma dai ba shi amma da kokon shi sannan kuma akwai rafin waje shi yana nan yanzu haka da kai za ka ganshi wanda su so gina yana nan ana ta gyara shi ana amfani da shi ana ban ruwan shanu ana mutane suna zafsan ebulwa suna sha sannan akwai kuma rafin yamma shi ma yana nan amma dai shi ma kusan ya an ga amfani saboda unguwa ta kai wurin mutane sun cike shi da shara sannan akwai wata korama wadda ake cewa fanga wadda ta raba wurin ga kauyukan kwami karama da kwami babba wato rubu akwai korama na wadda ta raba ainihin wurin kaga ita ma abu da wani tarihi sannan kuma akwai kaburra suna nan na ainihin waɗanda suka kawo kwami
a lokacin wannan gari na kwami wace sana'a ce mutanen garin kwami suke
to sana'ar da mutanen kwami suke yi a lokacin sana'a ce irin ta yau da kullum wanda aka saba da ita wanda tun farko ka san abinda mutane suka fi shi ne dai noma da kiwo musamman Fulani to mutane sun shahara kware da gaske wajen noma da kiwo suna kiwon dabbobi har da ƙananan dabbobi to dan ni kaina nan sheda ne na tashi muna da shanu ka hain zo primary school lokacin da aka sa makaranta sai na je na wo tatsa a garken shanun mu na kawo gida sannan in tawo da kuma in tawo ba ta gara in yi karatu sun ba da gudunmuwa kware wajen ba da magunguna kasan Fulani suna da kulkula musamman ciwon irin na dabbobi in ciwon shanu sauransu suna ba da magunguna sosai ana zuwa daga ko'ina ana amsar magunguna sannan kuma kaga suna taimakawa kwarai wajen saidawa rinzawa naman nan wanda ana samun fatu akwai da abubuwa da wanda ake samu ga man shanu ga nono da sauransu
wannan kalubale wannan gari yake fuskanta
to wannan gari kalubalen da ya fuskanta na farko dai babu shi saboda an riga duk mutanen sun tashi sun yi hijira abin da ya rage shine kamar rubu da aka mato rubun nan tun da ta duk bangare ne komi yanzu zamanin ci ya shigo musu gaskiyar magana saboda za ka cewa duk yawanci ƴaƴan makaranta sun cika garin kuma kan inda muka ƴan zamani da mutane daban-daban suke tahowa za ka samu abubuwa waɗanda suka saba ma al'adar mutanen da addini za ka cewa yanzu mutum kausai yanka gida ne sai dan yanka kausai ba da daki haya to wannan akwai kalubale kware wajen wannan abin da ka samu wajen rubun nan da kuma a gama sannan kuma za ka cewa kusan gonakin da an saida su wanda a da ba sai dai ka abada sannan mutanen sun fatsama sun tafi wurare irin su cikin katsina akwai su Kano Maiduguri Lagos duk za ka cewa akwai mutanen kwami sannan kuma su saboda wajen tafi aikin haji za ka cewa an saka muna dangi a Chadi da Masar da Sudan wanda yake akwai inda ma hayan ana ziyarar juna tsakaninmu da su
to madalla masu sauraro a nan za mu daga mashirin aya yanzu a madadin wanda aka ji murar shi Dattijo Amal Lema da gidan rediyon murar Amurka Abdulrahman Kabir Jani ke sallama da ku
to kun ji lokaci ya canza yara zamani ya canza
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.